sur 24.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokacin. Hawwa Sharif ce ta sake dawowa tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki a cikin shirin na hantsi na yau Juma'a 17 ga watan Nuwamba shekarar 2023. A cikin shirin na yanzu, baya ga labaran duniya, muna tafi da rahoto kan fatar da ƙwararru a Najeriya suka yi na ganin yarjejeniyar da Najeriya ta cimma a makon jiya da Saudiya za ta bunƙasa haƙomai a cikin gida da kuma taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Muna kuma tafi da rahoto akan ɗimbin albarkatun ƙasa da ke binne a jihar Nasarawa ta Najeriya. Waɗannan da masu sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin. Muna kuma tafi da shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu. Amma fa duk sai bayan an saurari tashin farko na labarin duniya.
Assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Isra'ila ta umarci Palestina da su fice daga garuruwa huɗu da ke kudancin Gaza a ranar Alhamis, labarin da ke nuni da yiwuwar faɗaɗa yakin da take yi da mayakan Hamas zuwa yankunan da jami'an Isra'ila suka shaida wa mutane cewa za su iya zama ba tare da fargaba ba. Isra'ila ta zubo takardu daga jirgin sama a cikin dare, tana gaya wa fararen hula cewa zubar garuruwan Bani Shuhaila da Khuza'a da Abbasan da kuma Qarara da ke gabar gabashin Khan Yunus, babban birnin kudancin yankin. Takardun na cewa domin kare lafiyarku, nan take kuna buƙatar barin wuraren da kuke zaune da tafiya zuwa wuraren da aka sani. Duk wanda ke kusa da 'yan ta'adda ko wuraren su yana jefa rayuwarsa cikin haɗari, kuma duk gidan da 'yan ta'adda ke amfani da shi za a kai mai hari. Mazauna yankin sun ce Isra'ila ta yi ruwan bama ba mai cikin dare. Sa'o'i kaɗan bayan haka, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta gano gawar Yahudit West, ɗaya daga cikin mutane 240 da Hamas ta yi garkuwa da su a harin da ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba a ƙasar Yahudawa. Sojojin sun ce sun gano gawarta a kusa da asibitin Shifa da ke birnin Gaza. A halin da ake ciki kuma, shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimakawa Falasɗinawa, UNRWA, ya faɗa a ranar Alhamis cewa yayin da man fetur yake kan ƙarewa a zirin Gaza, masu aikin jin ƙai ba za su iya ci gaba da taimakon Falasɗinawa ba. Babban kwamishina Philip Lazzarini ya shaida wa manema labarai a Geneva cewa, na yi imani akwai wani yunkurin murƙushe ayyukanmu da kuma gurgunta ayyukan UNRWA. Ya ce hukumar UNRWA ta nemi man fetur na tsawon makonni, kuma ta samu rabin babbar mota kawai a ranar Laraba. Hukumar UNRWA ta ce lita 23,000 da aka samu ya zo da sharaɗi daga hukumar Isra'ila cewa a motocin agajin hukumar kawai za a iya amfani da man. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban China Xi Jinping ya kasance cikin fara'a yayin da ya sauka a birnin San Francisco na jihar California da ke Amurka, inda tuni ya tattauna da shugaban Amurka Joe Biden yayin da yake halartar taron tattalin arzikin ASEAN Pacific na shugabannin yankin. A can ƙasar gida kuwa, China ta samu kanta a matsayin wata ƙasa da ta girgiza sakamakon wasu manyan al'amura da suka faru wannan shekara. Na baya-bayan nan shine na rasuwar tsohon Prime Minister ƙasar Li Keqiang ƙasa da mako uku da suka wuce. A ƙarƙashin jagorancin shi, musamman a cikin shekarar da ta wuce, ƙasar China ta yi fama da ƙalubale iri daban-daban, tun daga koma bayan tattalin arziki da rashin aikin yi da matasa ke fama da shi da rashin jin daɗin jama'a dangane da manufofinsa, wanda ya kai har da koran manyan jami'an gwamnatin da ya naɗa. Masu sharhi kan al'amura sun ce waɗancan ƙalubale da martanin jama'a sun haifar da rashin amincewa da raguwar farin jinin shugaba Xi. A ƙarshen watan da ya wuce, labarin bazata na mutuwar tsohon Prime Minister ƙasar Li Keqiang shi ne lamari na baya-bayan nan da ya ɗauki hankulan jama'a da kuma nuna damuwa.
An cima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Ƙwararru a Najeriya na fatan ganin yarjejeniyar da aka ƙulla a makon da ya gabata tsakanin Najeriya da Saudiya za ta bunƙasa harkar haƙomai a cikin gida, da taimakawa bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Yarjejeniyar dai ta hada da alƙawarin da mahukunta Saudiyya suka yi na gyara matatan mai guda hudu a Najeriya. Ga sarfi lahashin gumin da fassarar rahoton da Timothy Obiozu ya aiko mana daga Abuja.
Yarjejeniyoyi tsakanin hukumomin Najeriya da kwarorinsu na Saudiyya an yi su ne a gefen taron kolin Saudiyya da Afirka na farko da aka gudanar a birnin Riyadh a makon jiya. Shugaba Bola Tinubu ya gana da yarima mai jiran gado na Saudiyya Muhammad bin Salman a wani bangare na kokarin da gwamnatinsa ke yi na janyo hankalin masu zuba jari a wani yunkurin sake farfadowar tattalin arzikin Najeriya. Hukumomin Saudiyya sun yi alkawarin gyara matatan mai guda hudu na Najeriya waɗanda ke jihohin Rivers da Delta da kuma Kaduna. Babu ɗaya daga cikin matatan man da ya aiki a tsawon shekaru wanda ya tilastawa kasar Dogaro da shigo da man fetur daga kasashen waje, duk da cewa tana haƙo sama da maganga miliyan ɗaya a kowace rana. Ana sa ran gyaran matatan man zai ɗauki kimanin shekaru biyu a cewar wani jami'in gwamnati da ya zanta da manema labarai bayan yarjejeniyar da aka cimma makon jiya. Kasar Saudiyya ta kuma yi alƙawarin zuba makudan kuɗaɗen kasashen waje domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya da ke ƙara taɓarewa sakamakon yunkurin da gwamnati ta yi a watan Yuni a wani mataki na tsayar da farashin musayar kuɗaɗen kasashen waje. Fes Wadashi, babbar daraktar cibiyar tabbatar da an yi gaskiya da ke Abuja, ta yi maraba da yarjejeniyar Saudiyya.
Considering the success that Saudi Arabia has made of their refineries and the natural resources that they
Idan kai la'akari da irin nasarorin da kasar Saudiyya ta samu da matatan man da albarkatun ƙasa da suke da su, abu ɗaya da hakan zai iya samu shine taimakawa Najeriya ta samu cika ka'idodin da take samarwa, ta taimakawa Najeriya wajen warware su da gingimu da take tattare da wannan batu na tallafi da rashin aikin yi da aiwatar da matatan mai guda hudu da muke da su. Bayan hawansa mulki a watan Mayu, shugaba Tinubu ya fara sauye-sauyen tattalin arziki da suka haɗa da soke tallafin man fetur mai farin jini amma mai tsada a wani yunkuri na rage basussuka da janyo hannun jari. Farashin man fetur tun daga lokacin ya yi tashin goron zabi, wanda hakan ya share buƙatar samar da mai a cikin gida. Wadishi ta ce da farko akwai buƙatar gwamnati ta yi saka tsantsan, kuma al'umma za su sanya ido kan yarjejeniyar Saudiyya.
What are the terms? What are the terms? Would the government be willing to make these terms available to Nigerians so that we can really look at those terms and be able to assess them?
Menene sharuɗanta? Shin gwamnati za ta kasance a shirye wajen samar da sharuɗan ga 'yan Najeriya domin su iya dubawa da kansu kuma su iya tantancewa? Menene abin da za mu bayar? Shin za mu baiwa Saudiyya gaba ɗaya ayyukan sarrafa matatan man ne, ko kuma za su zo ne su taimaka mana da fasaha? A yanzu ba a fayyace menene sharuɗan ba. Emmanuel Afomiya, wanda ya kafa kamfanin Enemix, wani kamfanin mai da iskar gas a Lagos, ya nuna shakku kan nasarar da aka cimma.
So this administration is showing a reasonable level of political will to make things happen.
Wannan gwamnatin tana nuna madaidaicin matakin siyasa don ganin abubuwa sun faru. Tabbas zan so in jira har sai bayanan wannan yarjejeniya sun fito. Amma daga inda nake kallanta ban tsammanin zai yiwu ba. Idan matatan sun yi aiki, Najeriya za ta iya sarrafa gangar ɗanyen mai kusan 450,000 a kowace rana. Jami'an Najeriya sun ce za su kammala cikakken bayani kan yarjejeniyar da Saudiyya a cikin watanni shida. Mutane da yawa za su zuba ido su ga ko sharuɗan sun dace da Najeriya.
An gaida sarfi lahashin gumal da fassarar rahoton Timothy Obiozu. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da ƙarshen labaran duniya.
Wasu 'yan bindiga da ba san ko suwaye ba sun kashe ɗan jarida ɗaya tare da yin garkuwa da wasu 'yan jarida biyu a farkon wannan watan a ƙasar Mali, kamar yadda cibiyar yaɗa labarai ta ƙasa da ƙasa IPI ta bayyana a ranar Laraba, inda ta ƙara jaddada irin barazana da kafafen yaɗa labarai ke fuskanta a yankin. Abdulaziz Jibrila, ɗan jarida ne da ke aiki da gidan rediyon nata da daraktan gidan rediyon Cotton FM, Salik Ag Jido, da mai gabatarwa na Cotton FM Mustapha Kone suna tuki ne a arewacin Mali a ranar 7 ga watan Nuwamba lokacin da suka ga yan bindiga akan hanya a cewar IPI. A lokacin da suka yi kokarin juyawa yan bindigar ba san ko suwaye ba sun yi harbi kan motar inda suka kashe Jibrila. Inji kungiyar yan jarida ta kasa da kasa wato Reporters Without Borders. Daga nan ne sai yan bindigar suka yi awon gaba da Jiddo da Kone. Sai dai abin da ba a sani ba shine ko yan jaridar an kai musu hari ne saboda aikinsu. Taurarwa dan wasan Liverpool Muhammad Salah ta haska a birnin Al-Qahira inda ya zura kwallaye huda wasan da Masar ta lallasa kasar Djibouti da ci 6 da babu a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya. Salah ya zura kwallaye uku tun a zagayen farko na mintuna 45 na wasan a filin wasa na kasa da kasa da ke Al-Qahira. Ya zura kwallo ta huda a lokacin da aka kusa tashi a wasan. Wannan ne karan farko da Masar ta buga wasan neman gurbi na Afirka na shiga gasar cin kofin duniya ta 2026 da aka kara yawan kasashe. Kasar da ta lashe kofin nahiyar Afirka sau 7 ta gaza samun cancantar shiga gasar kofin duniya da aka yi a kasar Qatar bayan da ta halarci gasar a shekarar 2018 a Rasha. A gefe guda kuma Najeriya ta yi kunnen doki da ci 1-1 da Lesotho yayin da Algeria ta yi galaba da ci 3-1 a kan Somalia.
A gaida Muhammad Hafiz Babala da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla har yanzu da muna Najeriya wannan karam da batun dimbin albarkatun ma'adanai da ke binne a jihar Nasarawa da ke Najeriya. Ga wakilin sashen Hausa Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Jihar Nasarawa da ke da lakabin gidan ma'adanai tana da albarkan ma'adanan ƙarƙashin ƙasa masu tarin yawa da suka hada da barite wanda ake amfani da shi wajen haƙar albarkatun man fetur da marble da ake saidawa a fadin Najeriya. Jihar ta Nasarawa tana kuma da ma'adanan lead, zinc da lithium, ma'adini mafi daraja a fadin duniya wanda ake hada makamashi da shi. Sauran albarkatun kasar sun hada da gawayi, gishiri, zinare da sauransu. To sai dai bayanai na nuni da cewa kashi 70 na aikin ma'adinan da ake gudanarwa a jihar ana yin su ne da karfin cin tuwo sabanin yadda kasashen duniya da suka ci gaba ke yi. Kan haka ne gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce gwamnatinsa ta maida hankali wajen gyara tsarin ayyukan haƙar ma'adinai a jihar ta yadda za a samar wa al'ummar jihar ayyukan yi.
Jihar Nasarawa an santa da ma'adinai, amma ma'adinanmu tunda aka kafa wannan jiha ana zuwa ne a kwashi ma'adinan kawai a fita da su. Waɗansu ma ba su da lasin za su shiga su yi masu satan yin aiki, ana kiransu illegal miners. Waɗansu kuma za su zo su yi ne legal miners ɗin ne su kwasa su fita da shi. Ba wani kamfani guda ɗaya da aka sa a jihar Nasarawa gaba ɗaya wanda zai shi ne zai rinka nika wannan ma'adinan saboda a ɗauki mutane aiki. To saboda haka tun zuwa na gwamna na fara magana da irin wa'annan kamfanoni, na fara kuma kokarin irin wa'annan kamfanoni su zo jihar Nasarawa. To Allah ya ce bakin mu yanzu akwai guda uku. Na farko sun kusan ma kare kamfanin ma'adinan na ma'adinan da ake kira lithium. Shi lithium da shi ake electric battery da kike gani, battery din wayan telefon ne, battery din mota ne, battery din motoci ne wanda za su electric cars, duka da shi ake saboda haka shi yana da tsada ne yanzu kuma Allah ya sa mu muna da shi da yawan gaske a jihar Nasarawa. To shine kika ga muka yi kokari muka zo da wannan kamfani. To yanzu wannan kamfani za su zo su kashe dala miliyan 250 su gina babban kamfani wanda za su rinka markada a ton 10,018 a kowace rana a nan kasar a jihar Nasarawa, a local government na Nasarawa, kalmar hukumar Nasarawa. Haka yanzu akwai guda daya wanda yake kalmar hukumar Uke, su ma sun riga sun fara gini sun kusan karewa. Akwai kuma guda daya wanda yake cikin garin Nasarawa, wannan yana kusa da Udagene, akwai wanda yake cikin garin Nasarawa, duka lithium din suke yi. Bayan wannan anan kalmar hukumar Awai akwai wanda suke yin zinc, su kuma suna yin lead, su ma duka suna nan anan. To su ma haka ban fara aiki da su. A kokari na shine mu ga wayannan kamfanonin sun dauki ma'aikata. Misali shi wanda muka je jiya ne dauki ma'aikata ne 2,500 wanda za su rinka aiki a cikin kamfanin, sannan waɗanda za su rinka amfanin wannan kamfani mutane za su kai 15,000.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule, a ƙa'ida kafin kamfani ya fara aikin ma'adinai sai ya yi yarjejeniya da al'ummar yankin kan ayyukan ci gaba da za a yi musu. Garkuwan yankin Udege da ke ƙaramar hukumar Nasarawa a jihar ta Nasarawa, a Tahiru Ahmad, ya ce yankin da yake sarauta na daga cikin wuraren da ke dankare da ma'adinai, kuma kamfanoni da dama sun shigo suna gudanar da ayyukansu inda suke fita da miliyoyin kuɗi, amma har yanzu dai sun samu ci gaban mai haƙari jiya ne.
Ba ci gaba ko ɗaya. Yankin je primary school nasu wallahi sakin mana hawaye, sakin tosaya mana. In ka zaki duba ta bangaren ruwa, zaki cara ina ruwan sha a wayannan wurare? Babu. Wanda ya kamata a ce yau hanyoyi, ruwa, komi, kamfanoni na sun provide ma mutane musu da irin tukiyan da ake samu. Yanzu misali guda biyu zan miki. Ki je Udege, cikin garin Udege, inda Chief Don Namu yake. Akwai kamfani China waje, kamfani na bata yi ba ta kai shekara kusan goma sha ko ashirin a waje. Amma ki je waje, ki je ga wani cika ba su ka ba ma waje. Sai ci baya. Hanya man da aka yi mana daga Mararaba zuwa Odu. State government ne ta yi mana. Ba su mana hanya ba. Ba su mana makarantu ba. Ba ci gaba kamin a kasan mu.
Abin da zai bada mamaki shine ya kamata a ce kafin kamfanin nan ta shigo ta zauna ta yi yarjejeniya da musamman ku da kuke masarautu ko kuma shugabannin al'umma na yankin. Ba a zauna an yi wannan yarjejeniya sannan kuma a tabbatar da cewa su kamfanonin nan sun cika yarjejeniyar da suka yi ba?
Ba yi ba. Wayansu kudi ma daga an doki kudi mai yawa miliyan 700 zaka gana cewa an ba wai masu gona, amma a cikin miliyan 700 nan na tabbata miki masu gona da sungule musu ko miliyan 22 ko wani abu kadan kadan shikenan. Sauran kudin tsakanin lawyoyi da agent na wayannan mutane suna su ci wannan kudi.
Idan aka ce gaba da shawara game da yadda al'umma za su amfana da harkokin ma'adinai da ake yi musamman a jihar Nasarawa, me zaka ce?
Duk wani kamfanin da aka zo har mai girma gwamnati ya dai zo ya kafa tubulin kamfanin ta fara aiki a kasa Udige, ya kira sarakuna waje na gargajiya, ya kira mai markaba wasu a jiri, sai kai kuma gwamna ka kafa komite, sai ce ka community ku zo, China ku zo, wani alko me ya kula su a muku sa rubuta, sai gwamna kuma ya karbi takardar sai ba China da kanshi ya tabbata kuma ya kafa komite da kanshi da ya ji ya gani wayannan alkawaran da ya man talakoki na kasa Udige an bi hakkin. Hakkin gwamnati ne ta sa ido ta gani abin da ya kamata ya ma talakan shi wanda bai karatu ba, bai waye ba, bai san yancin shi ba, aikin gwamnati ne ta kabe mishi yancin shi.
Basarake a yankin Udege kenan, garkuwan Udege, Attahiru Ahmad. Kamfanoni da dama ne gwamnatin tarayya ta ba su lasisin gudanar da ayyukan ma'adinai a jihar ta Nasarawa, kamar yadda shugaban hukumar kasuwanci da zuba jari a jihar Ibrahim Adamu Abdullahi ya mun bayani.
Akwai kamfanoni daban-daban da gwamnatin tarayya wato ita ce take da dama a cikin constitution na ba da license damar haka ma'adinai a jiha. A yanzu akwai licenses da aka bada kamar wanda ake ce mishi mining license, mining leases about 16 da kuma small scale mining lease 133.
Kamar na kananan masu haka ma'adinai. Guda nawa?
Guda 133. Sai kuma wanda ake ce ma kwari leases 38. Sai kuma shi exploration licenses wato 255.
Su wayannan kamfanoni sun kai guda nawa a ce gaba daya adadin lasisin da aka bayar na haƙan ma'adinai?
Wanda dai aka bada a ka'idance sun kai wajen sun fi 400, amma ba kowanne ne suka shiga suke amfani da shi wannan lasin da aka ba su ba. So a takaice ainihin masu yin ainihin sarrafa ma'adinan ba mu san iyakacin lambarsu ba don ba mu muke bada wa ba, amma akwai da dama wanda suka bayyana kansu da suna son yi abin arziki kuma jiha ta ci arziki, gwamnatin kasa ma gaba ɗaya ta ci arzikin.
Amma yanzu wani amfani ne za a ce wannan jiha ta ku ta Nasarawa ta samu a kan harkokin ma'adinai, tunda na san dai ba yanzu ne aka fara ba.
Daidai mu ce ayyuka da ake bawa matasa da mutanen gari a inda ake samun ma'adanan, akwai haraji da ya kamata su dinga bawa gwamnatin tarayya. Cikin harajin gwamnatin tarayya kuma za ta bawa mu jiha 13% derivative kamar yadda ake bada na mai. Amma da yawan su kamfanonin nan ba su biyan wannan haraji, don saboda ba a processing din su, ba a sarrafa su a nan kasan. Da yawan su kawai hakawa suke sai su kai wani kasa don saboda a sarrafa. Shi yasa har yanzu ba a cimma burin da ake so.
Babbar matsala da ake samu a wuraren da ke da ma'adinai a Najeriya ita ce tsaro. Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sulai yace sun dauki matakan samar da tsaro a sassa daban-daban na jihar. A wani matakai aka sa domin tabbatar da cewa an samu tsaro mai inganci a waɗannan wuraren?
Farkon zuwa na shekaru hudu da suka wuce, sanda muka je muka yi magana da sojoji, aka zo aka taimake mu, shine aka kafa wani base na soja a wajen. Farkon abin da za a samu kafin a tabbatar an samu tsaro shine, yanzu dai muna da shi a wannan waje, muna da su kuma da dan dama a nan jihar Nasarawa, irin wayannan super cam na sojoji da na yan sanda. To shi yasa masu tsaron muke so har da yan kasa. Don haka muna da vigilante na musamman wanda ake dauka, wanda ita wannan kamfani da take aiki za ta dauke su aiki. Kin ga su ma sun samu aiki, to kin ga za su kare wannan waje.
Masu sharhi na ci gaba da shawartar gwamnatin kasar kan ta maida hankali kan haɓaka bangaren ma'adinai don rage dogaro da man fetur da kasar ke yi, don samar da ayyukan yi wa dimbin matasan kasar da haɓaka tattalin arziki, domin fitar da al'ummar kasar daga kangin fatara da matsin rayuwa da ya addabe su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
An gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, tare da ni Aisha Mu'azu. Horar da masasa a game da matsalolin sauyin yanayi da ake fama da su, tare da dabarun yadda za a shawo kan waɗannan matsaloli musamman ma a nahiyar Afirka, na daga cikin manufofin kafa shirin Climate Reality, wani dandali da tsohon mataimakin shugaban Amurka Albert Arnold Gore ya assasa, wanda yake zakulo matasa masu rajin kare muhalli, masana da 'yan rajin kare muhallin, da zimmar faɗakar da su akan dabarun daƙile waɗannan matsaloli da kuma matsalolin su kansu. A bana tawagar ta hallara a Accra, babban birnin Ghana, inda wani rukunin matasa daga ƙasashen yammacin Afirka suka samu horo, kamar yadda Umar Sale Anka, ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya, ya shaida.
Na daga cikin wa'anda suka ba da kulawa domin ganin wannan taro ya kammala, adamu a group domin mu samarwa da su wa'anda ake da training a mafita akan abin da ba su fahimta ba, ko kuma yadda za su samu horo na musamman, wanda kuma ba wai ya tsaya iyaka ranakun da aka yi wannan horo ba ne. Za mu ci gaba da kula da duk wanda aka dora maka alhaki. Kamar ni, an bani mutum 24 a West Afrika da zan kula da su, musamman yawancin su daga gurare daban-daban na Najeriya, wanda shi wannan taro dama an saba yin shi ta dandali da ake kira na Climate Reality Project. Yakan samar da shugabanni da za su dauki gabarar kula da me ke faruwa a duniya akan harkar gurbatar muhalli baki daya, musamman samar da dabaru ko kuma hanyoyi na nusar da shugabanni da kuma kungiyoyi na yadda za a samar da makamashi mai inganci ba tare da ya gurbata duniya ba. Ita wannan kungiya na Climate Reality Project ita kungiya ne ake tara masana da kuma masu ra'ayin rajin kare muhalli, musamman ta bangaren dumamar yanayi, wanda an duba abu ne da ya zama dole sai an samar wa matasa musamman horo na musamman a duniya wanda za a rinka kula da su kuma a nusar da su ga yanda ya kamata su rinka matsar shugabanni na duniya da kuma duk wani mai ruwa da tsaki na yanda za a nusar da shi cewar ko abin da yake yi daidai ne ko ba daidai ba.
Shi kuma Muhammad Jafaru dan Kwabiya da ke tare da Center for Climate Change and Food Security a Ghana ya yi bayani ne a game da mahimmancin taron da kuma irin horarwar da mahallata taron suka samu.
Wannan taro ne da aka fara ta shekaru da dama, wannan yake karawa na 54 da aka assasa wannan taro. In mun lura da irin taro da jama'an da aka kawo wannan wuri, masu ilimin kimiyya ne da waɗanda ke tafiyar da lamarin yanda za a samu gano hanya ko matsalolin da ke tattare da dumamar yanayi, sa'annan da matasa waɗanda kowa ya fi sanin cewa su ne za su iya su taimaka cikin wannan yaki na dumamar yanayi da ake yi. In za a cimma guri sai in an kawo matasa ciki. Sa'annan wannan wanda ya asasar da wannan taro, Algor da kanshi masani ne na ilimin kimiyya, kowa ya tabbatar da cewa yana nashi kokari akan ganin yanda za a samu shayu kan masalan dumamar yanayi. Shi sa taron da sai in ce yanda aka shirya shi, shimfidan shi da ababen da aka tattauna kanshi, an samu ababai masu amfani kaman musamman inda ma aka kai wannan taro a kasan Ghana. Ana ganin cewa yanda Ghana ta shugabanci karban ƴancin sauran kasashen Afirka a hannun Turawa, to ana ganin za ta kuma shugabanci samun magance wannan lamari na amfani da man fetur da ake ciki. Taron ya yi kyau, an yi ta yanda aka kaso, kuma ya amfanar da ababai masu albarkan da za a doki a yi amfani da shi wurin magance wannan lamarin da ke damunmu.
A nasa ɓangaren kuma, Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilaberi da ke Jamhuriyar Nijar ya yi bayani ne a game da wata ƙungiyar Birtaniya da ake kira TreeAid, wacce take aiki tare da ƙasashen Afirka. Ko wasu irin ayyuka suke aiwatarwa?
TreeAid ita dai ma'aikata ce wadda take da a Bristol na ƙasar Ingila, kuma a can ne headquarter ɗinta yake. Tana aiki ne bisa kan duka abinda zai ƙarfafa ice ko kuma in ce duka abinda ya shahi ƙananan itatuwa zuwa manyan itatuwa zuwa duka abinda yake tsanwa ne in ce, wanda ya bambanta da abinda shahi sauran rayuka wanda Allah ya shimfiɗa a doron ƙasar duniya. Itatuwa dai sun zamanto kaman manhoyi da ke aikin TreeAid, wanda za a dogara da su don saboda tabbatar da abincin da ɗan adam da dabbobi za su samu yi amfani da shi. Kuma ta hanyar itatuwan nan ne ƙanana da manyansu za a samu abun hannu ta hanyar sarrafa ganyen itatuwa ɗin itatuwa, ɓawon ice ko kuma duka wani jiki na ice, wanda zai zamanto kan magani ne ko kuma abincin da za a ci.
Mai sauraro, anan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za a ji mu da cigaban wannan shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ta bakin namu Farfesa Abubakar Mamman Manzo, Muhammad Jafaru Dan Kwabiya da Umar Saleh Anka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Ma'assalam.
Masu sauraro, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Isra'ila ta umarci Falasɗinawa da su fice daga garuruwa hudu da ke kudancin Gaza a ranar Alhamis, labarin da ke nuni da yiwuwar faɗaɗa yakin da take yi da mayakan Hamas zuwa yankunan da jami'an Isra'ila suka shaida wa mutane cewa za su iya zama ba tare da fargaba ba. Isra'ila ta zubo takardu daga jirgin sama a cikin dare, tana gaya wa fararen hula cewa su bar garuruwan Bani Shuhaila da Khuza'a da Abasan da kuma Qarara da ke gabar gabashin Khan Yunus babban birnin kudancin yankin.
Masu taro baki ɗaya a nan muka kaga ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma tun da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwarsu wajen kammaluwar shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi. Musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya ke ana gabatar da shirin. Da Dadi Bilawe da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu. Hawwa Sharif ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Sai an ji mu.